أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا كبرك مسلوا او مسلاتي بكار البركه مسجد عثمان بن عفان بن سيغفا ذكرت منها رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والنفا والسعد يوسف ابو عزيز رحمه الله تعالى وانا شيني مجلس منا 78 a cikin karatun wannan littafin muna biyar ga watan safar hijira ga watan rabiul awwal hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da 20 ga watan 9 a kalandar Bature 2023 idan ba manta ba sati da ya gabata mun tsaya a cikin kalimatu wa mawa'izu tuktabu bi ma'iz zahab wa'ansu kalmomi da wa'ansu azuzzuka wanda wannan sahabi Abu Darda yake yi mana yana galgadan mu akan mu nisanci duniya mu waiwayo mu dawo kan lahira mu san lallewa duk irin gudun da mutum da zai yi a rayuwar shi ta duniya to wata rana labudda an yasu da ilal qabr labudda wata rana sai ya kai ga gici ya shiga kwawa ya shiga makwancin shi wannan ba makawa in wani ne tabbas ya tarar da haka ya ce wato dan haka mu dawo mu shiga cikin taitayin mu mu san abin da yake jiran mu a gobe kiyama kam da mu rudu da duniya abin da yake faliya abin da yake wani lokaci ne dan kadan wanda zai kare kuma mutum ya shiga cikin halin nadama mun tsaya a cikin wa'azi ko nasiha ta bakwai wanda malamin yake mana malamin yake cewa wa kana idza ra'a janazatan qala ubudu fa inna ra'ihun wa ruhu fa inna ghazuna maw'izatun balighatun wa ghaflatun sari'atun kafa bil mauti wa'izan yazhabu al awwal fal awwal wa yabqa al akharu la hilmala malai yake cewa karkashin abin da aka samu daga rayuwa Abu Darda daga maganganun kuma da yake fada yake cewa kana idza ra'a janaza ya kasance Abu Darda idan ya ga gawa an dauko ta za a kai ta makwancinta sai ya ce ugudu fa inna ra'ihun yace kuwayi gari mu ma ga mu dan muna mareta idan gawa idan ta kasance an dauke ta da sahi to za ya ce wato ko kai ta da sahi mu ma ga mun da mareta muna isarwa inda aka isar da mu yake cewa wa ruhu fa inna qaduna ko kuma ku mareta mu ma ga mun gobe da sahi ana kai mu abin ne wannan kuma shine sha'anin dan adam ba wanda ya san abinda gobe za ta yi ba wanda ya san abinda in ya huta daga nan abinda za a yi kai a cikin nan ma ba wanda ya san abinda za a yi sai Allah shine yake cewa kuma ku mareta kuwayi gari ga wanda aka dauke da sai aka kai ta zai ce to ku kai ta wanda sai mu ma ga mun nan zamu mareta haka idan an dauke ta an kai ta da marece zai ce to wa mu ma ga mun nan da sai ga mun nan muna ban bayan ta haka kuma daga cikin addu'ar da muke yi lokacin da zamu shiga makwantai muke cewa wa inna azali wa inna ala asali la nikuna mu ma ga mun nan a bayan gurabun ku mu ma ga mun nan muna cin mukuwa yanda aka kai ku wata rana haka mu ma za a dauke mu ma a kai yake cewa mau'izatul baliga mutuwa ta isa ta kasance wani wa'azi ne mai balaga ne cike da balaga wanda ya isa
ya nuna wa dan adam shi ba komai bane ba dan abinda yake takama da shi wa tabbas wata rana nan ba za a zo a turbe shi duk irin abinda Allah zai bashi duk irin jiji da kai Allah zai ba duk irin ikon da Allah zai bashi duk irin talautin da Allah zai dora mai wato ga wata rana wasi an kai musu ba ta yake cewa baya da haka wa ghaflatun sari'atun kuma kafara ce rabkanuwa ce wadda dan danan dan adam ya riga ya manta ni mallan yake so ya bayyana mana mi Abu Darda yake so ya bayyana mana mau'izatun baliga wa'azi ne mai cike da balaga gashi nan ayi mutuwa cikin kowa zai ya mutu a zo a huddo gawa cikin kowa ya mutu a dauke ta a kai ta kabari cikin kowa ya mutu amma dai a da ba a yanzu ba yanzu mafi yawa yanzu daga an ce a ga gawa nan kurun mutane ana hirin ya za a huddo gawa wa'an suna jin suna hirin duniya an shigo makwantai za a binne mutum suna nan suna hirin yaya za a yi yaya harakoki yaya kaza yaya kaza a shaddi ma za ka gani a cikin makwantai ana hirin balo yaya balen zai yaya ta kasance shi kuma wuri ne wanda ya kamata bawa ya san ya shiga taitayin shi manzo Allah me yake cewa daga cikin hikimar da ta sanya aka bamu daman barin ga ziyartar kabari yake cewa fa inna hatuzakkirukum al-akhira da ya kazo kaga mutane a kwakwance an tila ba wannan kasa an tila wannan kasa ka san wannan kabarin warin ka san wannan kabarin to ya ishi kai kasance maka wa'azi a gare ka shi ne Abu Darda a iya abin da yake gani a lokacin shi mau'izatul baliga a ce wane ya mutu a zo ayi janazar shi ta isa ya kasance wa'azi ne game da waɗanda suke kallo ta kan yi dan uwanka ne ma'ahinka ne abokinka ne matarka ne kaninka ne wanka ne haka za a dauka a kai abin ne yace wannan ya isa ya kasance wa'azi ne mai cike da balaga yace amma dai duk da haka ghafaratun sari'atun rabkanuwa ce wanda bawa zai rabkana dandanan kankace menene ya manta da duk abin da ya wakana dazun nan kuma ya shiga cikin wani lissafin duniya daban yake cewa zahaba ba'duk yace ya kai dan adam fa kullama zahaba yau kafa bil mauti wa'isa yake cewa ya isa mutuwa ta kasance mai wa'azi ce a gare mu yadhhabu al awwal fal awwal nahurku zaya wanda yake ɗaya bayan ɗaya one by one haka za a ringa tahiya wane ya ce gobe wane ya ce gobe wane ya ce sibu wane ya ce haka za a ringa tattarawa har a wayi gari dukkan generation in ka babu kowa kowa ya ce yake cewa wai al akhir fa bila hilu wa la il malaku shi kuma na karshe za ya tsaya babu wani hakuri tare da shi da wannan nasiha ce yake yi mana lalle mutuwa ta isa ta kasance mana wa'azi yanda aka dauki wani aka kai shi mu ma haka mu ma za a dauke mu kuma a kai din ma ya kasance da sahi ko kuma ya kasance da maraice Allah sanya mu cika da imani yake cewa wa kana yaqula Abu Darda ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min tafruqatil qalb qila wa ma tafruqatul qalb qala an yudha'u fi kulli wadin ma yake cewa ya ubangiji ina neman tsari gare ka da rarrabuwar zuciya wa'inda yake musu bayan magana sai suke tambaye shi to wa ma tafruqatul qalb menene rarrabuwar zuciya ya kai Abu Darda qala sai yake cewa an yudha'u fi kulli wadin ma'i a kowane kwari mutun ya kai yayi ajiyar zuciya yace to wannan wannan zuciyar shi har abada ba ta tsaya a wuri ba yake cewa to yana nema ubangiji yayi mai tsari da irin wa'annan mutanen wanda shi kurma hannun shi yaya za a iya tara ba yaya za a iya kashe ba ya anhwanar da mutane ba ya anhwanar da addini ba na tara yake cewa wa kana yaqul adraktu an-nasa warqan la shauka fihi fa asbahu shaukan la warqata fihi in naqadtahum naqaduka wa in taraktahum la yatrukuna qalu فكيف نصنع قال تقرضهم من عرضك ليوم فقرك وانا اثر ان شيما daga Abu Darda ya kasance yana cewa adraktu nasan warqan la shauka fihi na tarar da mutane a matsayin ganye suke babu wata qaya a tare da su alwarq shine ganye ice yake cewa ya tarar da mutanen da ya rayu da su lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane ne misalin kwatankwacin ganye suke babu kaya a tare da su ganye idan abinda zaka mai ahiri ka bar shi a inda yake in ka mai ba yara ma ba amma dai kaya daga ka nisance ta daga ka kusance ta ai ta soke ka yake cewa to shi a lokacin da ya tarar da mutane a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance mutane ne salim alim mutane ne ba sa neman mayan wansu illa alkhairi yake cewa fa asbahu shukan la warqata fihi yanzu kuma mutane sai suka koma kayace babu ganye a tare da su kayi tsirauce daga duk abin da zaka yi in dai ka bi ta kanta to sai ta soke ka yake cewa inna qattahum naqaduka idan ha ka yi kritiken su kuma fa sai kritikan ka duk abin da zaka idan ka karce su to kuma sai sun karce ka ba sa raga maka ba yake cewa wa in taraktahum la yatrukuna idan kai kuma ka shafa musu lahiya to su har abada ba sa shafa maka lahiya ba ni ma za a yi yaya za a yi su karce ka yaya za a yi su aibanta ka yaya za a yi su timtincin ka wannan a lokacin shi yake mana wannan bayanin yake cewa qalu wa'inda suke tare da shi suke tambaye shi fa kaifa nasna to idan muka hadu wa'id mu yaya zamu da wa'innan mutanen wanda in yaya kai in kai kritiken su in ka karce su sai sun karce ka haka kuma in ka shafa musu lahiya sai sun karce ka yaya zamu da su yake cewa takruduhum min irrika al-yawm faqrak karamta musu daga mutuncinka zuwa ranar talaucinka abinda yake so ya bayyana mana ka bar su su ranar talaucinka za su medo maka mutuncin naka da suka ci shine karamta musu mutuncinka zuwa ranar talaucinka ranar talaucinka za a medo maka wannan mutuncin naka da aka zubda kina idan mutum idan yaki kame bakin shi duk yanda za a yi nema yake ya soke ka a cikin mutuncinka ko a cikin addininka yake cewa to ka shafa mai lahiya ka bar shi ya ci mutuncin naka zuwa ranar talaucinka ranar da za a dauki ladan shi a bi'a ranar da za a dauki ladan shi a meka maka idan babu ladan a dauki lahinka a dora ne wannan hadisin kalkashin hadisin Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara sahabbai yake tambaye su shin kun san wane ne talaka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ai talaka shine wanda baya da kwabo baya da sisi wanda ya tashi aljihun shi babu komai a tare da shi yake cewa a mas'alar ba haka bane ba talaka shine wanda zai waye gari a gobe kiyama babu yayi aikin kirki yayi shine sallah shine azumi shine zakka shine kaza dukkan wa'ansu nau'ika na aikin alkhairi yayi su zai tarar da ubangiji ga ayyuka nan ka tukan amma dai kai to ya zagi wancan ya ci mutuncin wani yayi da wani yayi kaza ya zalunci wani a lokacin nan za a kamo shi wannan nan da ya zalunta a kawo shi ya dauko shi ya kawo shi zuwa ga ubangiji tambaye shi dan me san yayi mini kaza a ce to dan me san ya babu amsa zalunci ne karara a dauki ladan shi a dauki ladan wancan har ya kai zuwa lokacin da babu wani lada a tattare da shi bayan dukkan ayyukan kirki da yazo da su a lokacin nan kuma ubangiji zai umurta a dauki zinubin wani dan arama mai dan rana ce ta talauce arama mai a dauki zinubin shi a dora mai haka a dauki zinubin wani a dora mai har ya kai yayi shananar da zinubi a rasa ina za a yi da shi a ce ku yi da shi ta jahannama wayyazu billah Allah kiyaye mu da haka yake bayyana mana yake cewa idan Allah hada ka da irin wannan mutana suka ce tilas sai sun yanke ka e sun yi da kai he sun ci mutuncinka yake cewa abinda zaka yi ka shafa musu lahiya karamta musu daga cikin mutuncinka zuwa ranar talaucinka ranar da dinare ko dirhami ko sefa ko kwabo ko naira bata isa ta biya mutum ba tilas dai lahinka wannan ladanka shi za a dauka a mika wa mutum wannan kuma babban hasara ce mutum ranar da kasancewar irin ladayen da yake da tsada a wannan yinin zaka samu ma'ahi yana gurin ɗan shi yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kasancewar ka aiku miya uba zai ringa boye wa dan uwan shi mutum zai ringa boye wa dan uwan shi uba ya ringa boye wa dan shi ya ringa boye wa ma'ahiyar shi haka kowa zai ringa boye wa kowa baya so ya haɗu da kowa kanda wai ma wani ya ce ma dan Allah wani dan kista mini ba ni dan wani abu daga cikin abin da ban gani ka ba a wani hali mutum zai nemi yan uwan shi shine lokacin da aka bashi littafin shi ta hannun dama Allah ya sa muna daga cikin wanda za a zaro mana littafin mu da hannun dama yake cewa a lokacin nan
zai ringa kira, zai ringa ha'u muqra'u kitabiya. Za mu ringa cewa ya kai Malam Musa zo ka karanta littafi na inni zanantu anni mulaqin hisabiya. Na yi zatal ai hisabun mai tsanani ne a wannan yinin, amma dai gashi nan Allah ya sauƙaƙa mana albarkacin kyaukyawan zato da muke yi wa Ubangiji a kamar a kanmu. Ubangiji ya sauƙaƙa mana, hisabun ya zo mai sauƙi, alhamdulillah. Amma dai in Allah ya taimake mu, ya ƙara taimakon mu, insha Allah ya tseratar mana da hisabun. Kasance muna cikin wanda za mu shiga inuwa al'arshi, idan an ƙare wa kowa abin da za a yi a ce manzo Allah ya ja gaba, mu biyo bayan shi mu shiga gidan aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da azaba ba. Allah ta dadatar da mu. Na goma yake cewa wa kana yaqulu aidan waylun likulli jamma'in faghirin fahu ka'annahu majnunun yara ma 'inda an-nasi wa la yara ma 'inda Allah azza wa jalla law yastati'u lawasala al-layla bin-nahar wailuhu min hisabin ghalizin wa 'adhabin shadidin. Wannan wani wa'azi ne mai kyau wanda malam yake bayyana mana, yake cewa wailul likulli jamma'in faghirin fahu, yake cewa wani kwari kaito ko kuma wani kwari na azaba ya tabbata ga wanda kurma hammun shi ya tara duniya ya saki bakin shi. Idan an ce faghirun fahu, ya saki bakin shi kurma duk abin da zai bashi wani anhwani na duniya, to he ya kai he ya same shi. Yake cewa ka annahu majnunun, kai ka ce mahaukaci ne, kurma hannun shi yaya za'a yi hada duniya. Shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, duk wanda ya kasance a hannun shi ya tara duniya, to Allah zai sanya talaucin shi akan karan hancin shi. Duk inda ya wanga, duk abin da ya samu gani yake yi bai samu ba. Kurum talaucin da yake gani akan akwai abin da bawa yake hange sama da karan hancin shi, yake cewa to Allah zai sanya talaucin shi akan karan hancin shi. Kurum ya gaza wadatuwa da abin da Ubangiji ya bashi, tunanin shi kullun yaya za'a yi hada, shine yake cewa to Abu Darda yake cewa wani kwari da azaba ya tabbata ga wannan mutumin wanda kurma hannun shi shi dai ya tara duniya. Yake cewa kamar kai ka ce mahaukaci ne shi, yara ma 'inda an-nasi wa la yara ma 'inda Allah azza wa jalla, yana kallon abin da yake hannun mutane, ah wane yayi kaza ai ni ma ai na huce shi, wane lambobin kudin shi sun kai kaza ni ma lambobin kudi na ya sallunka zuwa lokaci kaza he na kai kaza. Shi kurum tunanin shi abin da yake hannun mutane yaya za a iya karba, yaya za a iya tara su koma mallake shi. Yake cewa wa la yara ma 'inda Allah azza wa jalla, da ɗaya rana ba zai ta zauna ba yace ya ringa tunanin abin da yake gun Allah madaukakin sarki. Shi ko mun sani abin da yake wurin Allah khairun shine yahi alkhairi, abin da yake nan duniya duka shirme ne. Shine kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana, yake ce mana wani bawa Allah ya bashi zabi akan abin da yake gun mutane da abin da yake gun Ubangijin shi, yake cewa sai ya zaba abin da yake gun Ubangijin shi. Malamai suke fassarawa abin da yake gun mutane shine wannan dangantaka, kai dan gidan su wane ne, wane dan uwanka ne, wane kaza ne, da abin da zaka dan tanada na daga rayuwar duniya da diyan da zaka mallaka. Yake cewa sai ya zaba abin da yake gun Ubangijin shi, saboda abin da yake gun Ubangijin shine mafi alkhairi, shine abu wanda yake wanzurze, shine dadin duniya da lahira. Yake cewa kai ka ce shi wannan mutumin, kai ka ce mahaukaci ne, ya bar duk abin da yake gun Ubangiji yana kallon abin da yake gun mutane. Yake cewa law yastati lawasala al-layla bin-nahar lawasala al-layla bin-nahar, da yana iyawa da ya hada dare da rana kurum dandan ya samu abin da yake so na daga duniya. Wannan shine abin da Abu Darra yake, wannan shine mutumin da yayi kowa zahin nema, da yayu da ya hada dare da rana kurum ba hutu, ina muka huto nema, ina muka koma nema, ba dare ba rana kurum cikin nema ake. Shi kuma da kai hadisin da Imam Tirmidhi ya hutar da shi, da hadisin da kai malamai sun yi bayani, amma dai ma'anar shi mai kyau, hadisi ne kudusi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga sai abin da ya rawaito da gungun Ubangiji shi yake bayyana mana, yake cewa wallahi tallahi da dan adam zai yarda da abin da Ubangiji ya raba ya bashi a rayuwar nan ta duniya, yace wallahi tallahi da ya hutar shadda zuciyar shi, da ya hutar shadda gangan jikin shi, dan adam ya riga ya ru ya tabbatar wa kanshi duk abin da ya samu ho bayin shi bane, ba dabarar shi bace, ba wayan shi bane ba. Haka kuma duk abin da ya rasa ya tabbatar wa kanshi, da mu ma ba a riga ya aka rubuta ba da zai same shi ba. ya tabbatar wa kanshi duk abin da zai hada na daga duniyan nan wannan kuwa ni'ima ce ta daga Ubangiji don ya jarrabe shi da ita yace wallahi tallahi a lokacin nan dan adam zai huta shadda zuciyar shi zai huta shadda gaggajin shi yake cewa wa illam yarza bima qasamtuhu la fa wa izzati wa jalali la usalli talla dunya tarkudu fiha yarkudu fiha rakdal wa hushu fil barriya thumma la yajru illa ma damantuhu la yake cewa idan kuma dan adam bai yarda ba da abin da na raba na bashi ba na daga arziki ba sai yace a'a wayen shi da dubarar shi zai bashi ko kuma a'a iya neman shi zai bashi yake cewa wallahi tallahi na rantsi da buwayata zan sanya mai san duniya shine wancan hadisin a sanya mai talauce shi a gaban haka akan karan hancin shi ya kasance duk inda ya buga shi bai wadatu ba da abin da Ubangiji ya bashi ba yake cewa zai ringa bugun duniya zai ringa baya Lagos baya Kano baya wani tagu duk inda ake nema sai ya buga diddan ya samu yace cewa yanda ka san dan tumkiya yana timbele haka zai ringa timbele a saman doran kasa dan ya samu arziki yake cewa kuma ya dawo bai samu ba abinda ba yake tunanin ya samu ba illa ma zamantu gula sai abinda na riga yi na lamunce mai zai ya samu a cikin rayuwar shi ka gani ya waltacciyar da gangajin shi ya waltacciyar da zuciyar shi Allah kiyaye mu wannan yana nasiha ce yake mana kada ya kasance hammu kurmoi duniya ce yaya za a yi mu tara ta abinda za mu tara tabbas za mu barwa magada su mai kuma mun kuma gobe kiyama a yi mana hisabi da abinda muka tara su abinda ka riga yi ka bari wannan kuwa an riga yi ba wani abinda zai raka ka kabarinka sai abinda ka riga yi ka aiwatar wa kanka hatta da wasiya daga cikin dukiyarka a lokacin da aka ce ka riga ka mutu to ba wanda yake da hurumin ya hudda ɗaya cikin uku a cikin dukiyarka dan kauli mafi rinjaye na malumai hatta da ɗaya cikin uku sai an nemi shawarar magada kun yarda a cikin dukiyar mu'ajinku a hudda mai wasiya ɗaya cikin uku idan suka ce a'a to tilasa a rage ka gani ka bata lokutanka akan nema kuma ga hisabi da yake jiranka a gobe kiyama saboda manzo Allah ya tabbatar mana ba wata kafa da za ta shude a gaban Ubangiji gobe kiyama ba ce an mata tambayoyi guda biyar wannan dukiyar maluhu min aina kasabaha wa fima anfaqa dukiyar nan a ina aka same ta wata hanya aka bi aka tattara ta kuma a ina aka kashe ta wannan shine babban kalubale namu a wannan rayuwar ta Allah datar da mu da samun halak ya datar da mu da taimakon addini akan abin da Allah datar da mu yake cewa na 11 wa anhu qala innal ladhina alsinatuhum raqabatun bi dhikrillahi azza wa jalla yadkhulul jannata yadkhulu ahaduhum aljannata wa huwa yadhhak Allah datar da mu yake cewa daga shi Abu Darda yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa innal ladhina alsinatuhum raqabatun bi dhikrillahi azza wa jalla kaga wanda halsinansu danyu suke da ambaton ubangiji idan an ce danye wanda kullu yaushe yana motsawa akan ambaton ubangiji yake cewa yadkhulu ahaduhumul jannata wa huwa yadhhak tabbas dayan su zai shiga gidan aljanna yana mai dariya Allah datar da mu da ambaton shi ambaton ubangiji yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sanyawa ubangiji ya ambace ka a can saman bakwai a can wurin almalakul a'la shine karkashin ayat da take cikin suratul baqara ubangiji yake bayyana na fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun ka ambace ubangiji ka zamna ka ce subhanallah ka ce alhamdulillah ka ce allahu akbar wallahi tallahi ina maka lamanin ubangijin ka yana can yana ambatanka a wurin ana ambatanka a fadar ubangiji wurin wa'incan din gaban goshin shi to wani gata ya kai haka ka dan ware duk abin da kake yi ka dan yi istighfarin nan ka dan yi tasbihin nan ka dan yi halala ka yi tahmidi kan mu manta a nan wannan majalisin mun karanta wani hadisi Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda masu kudi talakawa suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka cewa afwan talakawa suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke cewa manzo Allah zahaba ahlu dusuri bil ujur ai masu kudin magarin nan wani garin Madina wa manzo Allah ba kakkaji a yau duk sun bashi komai sun tafi da shi mu ga munan muna hange muna tunanin mu ma mu samu gobe ko yau ko gobe mi abinda su wani suke yi amma dai kuma Allah ya dan tauye har yanzu dai mu dai mu samu ba to masu kudin su suke aika na alkhairi masu kudi sun tayi sun kwashe dukkan lada yake cewa musalli yusalluna kama nusalli sallar da muke yi wa su ma fa irin ta wasu ke zawwa su ba a bayan ka muke zawwa a lokaci muke zawwa a cikin masallacin ka muke zawwa mun ayi suna yi mun azumin nan suna azumin nan kai hasali ma wani mai halin ya himu iya azumin wata ran kai ka tashi kana nema abinda zaka yi sahur da shi baka samu ba yake huska washe gari ka dan sha ruwanka kai dan yi maleji ka huce amma dai shi ya jin kuma da tayan kuma yayi azumi duk abinda ka san wani talaka zai yi aiki su ma masu kudin yi suke yi kuma kai inda suka himu ya tasaddaquna bi fuduli amwali wannan dukiyar da ubangiji ya basu suna yin sadaqa da ita suna ba da tafi sabilillahi to anan ne suka yi karfin manta Allah mun yi sun yi kuma gashi nan su sun yi mu ba mu da halin da zabi sai yake cewa to ku tahi abinda za ku yi kowace kabbara da za ku yi kowace hamdala da za ku yi ku ce Allahu akbar ku ce alhamdulillah ku ce subhanallah dukkan su wa'innan lada ne sadaqa ce a gare ku ku tahi ku ringa yi a matsayin ku na talakawa aka ba su suka tayi suke ja yo kan ka ce menene fitta hoto su masu halin ashe sun yi su samu ta goma shi a gobe kiyama sai gashi nan su ma suna yi kaga ko al'amara ai sai godiya kun gani wannan shi yake nuna mana irin fadala wanda ubangiji yake fifita bayu akan wani shine ai ubangiji yake bayyana mana nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'una haka ubangiji yake bayyana mana lalle wa'inda suke ambaton ubangiji mala'iku husna anan suna musu salati kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseeran wasabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambatu wanda yake mai yawa wannan ambatan kuma ku yi tasbihi da sahe da dare da kowane lokaci ku samu kanku ku ambaci ubangiji ku ce subhanallah ku yi tasbihi gare shi wannan shine huwa alladhi yusalli alaykum shine wanda yake yi muku salati kuma da mala'ikun shi ambatan ku da za a yi a can saman bakwai a muku salati wannan ba wani garabasa wanda yake wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cikin sahihai cikin bukhari da muslim hadisi abu huraira wanda hadisi ne kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya rawaito yake cewa ana inda zanni abdi bi lalle ni ina nan inda bawa na yake zato da duk irin zatan da kake yi wa Allah wallahi Allah yana nan abinda kake zatan shi zaka samu kana tunanin ubangijin ka zai maka gatin wani abu na alkhairi a rayuwarka wallahi kuma ka tabbatar wa zuciyarka ba wanda ya isa yi maka in ba Allah ba wallahi tallahi ubangijin ka sai yayi maka wannan alƙawali ne ya mana yana nan inda muke zaton shi in kai zaton samun nasara to zaka samu nasara a gun ubangijin ka in kai zaton tabewa to zaka samu tabewa a gun ubangijin ka yake cewa kuma wa ana ma'ahu idza zakarani ina nan tare da bawa na lokacin da ya ambace kani wata fadala ta kai a ce a lokacin da kake ambaton ubangijinka yana nan tare da kai yake cewa idan bawa na ya ambace ni a cikin ran shi ni ma zan ambace shi a cikin raina wata fadala ta kai wannan yake cewa wa in zakarani fi mal'in zakartuhu fi mal'in khairun minhu idan bawa na ya ambace ni a taron mu wannan wanda muke zamuni anan muka ambaci ubangijin mu to ubangijin mu zai ambace mu a wata tawaga a cikin wata jama'a wanda sun yi alkhairi fiye da wannan mutanen wanda muke tare da su sune mala'ikun shi yake cewa wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an da bawa na da zai kusanto da ni daidai da fa guda ni daidai da dari guda zan kusanta da shi yake cewa wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an yake cewa da zaya kusanto da ni daidai gulgudan zira'i to ni abin da ya huce shi zan kusanto da shi haka yana atamin yamshi ataituhu har walatan wannan duka gata ne wanda ubangiji yake mana albarkacin ambaton shi da muke yi haka idan muna so ubangijin mu ya taimake mu a rayuwa to mu yawaita ambaton shi haka kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake cewa inna Allah azza wa jalla yaqulu ana ma abdi iz huwa zakarani lalle ni ina tare da bawa na lokacin da ya ambace ni yace wa taharraktu bi shafatahu, dalili na ya motsa leban shi guda biyu, to ina nan ni ma zan ambace shi. Haka ambaton Ubangiji yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sanya Ubangijinmu ya so mu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Aisha yake bayyana mana. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ambaton Ubangiji a kowane lokaci da ya samu kanshi. Kaga kai tsaye sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi kuma koyi da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne a gare mu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawma al akhir. Haka idan muka ambaci Ubangiji, to tabbas zan mu samu nutsuwa a cikin rayuwarmu, nutsuwa a mazamuninmu, nutsuwa a cikin al'amurranmu. Kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana lokacin da wani mutumin ƙauye ya zo, mutumin karkara ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya zo yake cewa lalle tabbas la yaqudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffatuhumul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man inda. Yace babu wa'ansu mutane da za su zamna suna ambaton Ubangiji, suna karantattuka a ka masallaci ne, suna karanta alqur'ani, suna karanta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yake cewa face wa'annan mutanen mala'iku sun zo sun lullube su, kuma sun lullube su da fuka-fuken su. Yake cewa kuma rahama Ubangiji ta lullube su, baya da haka dukkan wata nutsuwa ta sauka a gun su, kuma Ubangijin su ya ambace su a wurin wa'anda suke can wurin shi. Wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da idan muka zagi ne don tsaye a gun ambaton Ubangiji za mu samu gatan shi a gobe kiyama. Kamar da akwai wani hadisi wanda hadisi ne Hasanun Gharib wanda Imamu Tirmidhi ya hutar da shi, hadisi ne na Abdullahi bin Busar radiyallahu anhu, Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa manzo Allah inna shara'il islam qad kasurta alayya, yake cewa lalle shari'an nan, hukumce-hukumcen wanda aka bada umarni a hisu a cikin wannan addini na musulunci, wani gaskiya sun mun yawa, gaskiya sun mun yawa zancen gaskiya. Yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fa akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi, yake cewa manzo Allah ka bani labarin manan wani abu wannan wanda zan rata yi da shi, in yi ta yin shi dan in samu wanyewa a gobe kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mai la yazalu lisanaka rutaban min zikrillahi, yace kada ka sake halshenka ya bushe a ambaton Ubangiji, kullun halshenka ya tsaya danye a gun ambaton Ubangiji, duk abin da kake karinga ambaton Ubangiji. Yake cewa idan kai haka, ko da ba kai wani abun ba dai, gobe kiyamar dai zaka wanye insha Allah. Kamar yanda muka yi bayani a baya hadisai wanda suke nuna mana duk lokacin da bawa zai ambaci Ubangiji, to tabbas Ubangijin shi zai ya ambace shi. Allahu ta'ala alam. Sai gaba ta gaba mallam yake cewa ma ahwanul ibadi ala Allah izahum asahu, miye ya kai tozarci, ko kuma mutum ya koma banza, ko bawa ya koma banza a lokacin da ya saba wa Ubangiji. Wannan saban na Ubangiji shi ne yake gadar mana dukkan wani tozarci da yankan ƙauna a rayuwarmu ta yau da gobe. Duk lokacin da mutum zai sanya saban Ubangiji a gaba, to wallahi ba wani alkhairi da zai samu a rayuwar shi. In ƙarhi ne gare shi, to wallahi tallahi sai ya koma warwas. In kwarjini gare shi, wallahi kwarjinin nan dukkan shi sai ya zubi. In mutunci gare shi, to mutuncin dukkan shi zai zubi. Shi ne yake cewa asar inda aka samu, yake cewa an ibn Jubair an abihi qala lamma futihat Qubrus marra bisabi ala abi Darda fabaka faqultu lahu tabki bi mithli hadha al-yawm alladhi a'azza Allahu fi lisbihi al-islam wa ahla, qala ya Jubair بين هذه الأمة قاهرة ظاهرة إذا عصوا الله فلقوا ما ترى ما أهون العباد على الله إذا عصوه. وانا أثر إن دقى ابن جبير دقى بابن شيكي تيوى لما فتحت أبرس لوكة دقى أكبولي وني غريب garine daga cikin gariwan da aka bude karkashin Rumawa, shine ake kiran shi da Qubrus. Yake cewa marra bisabi ala abi Darda, an huce da wa'inda aka kamo fursunan yaki wanda aka farauto su fursunan yaki da aka wuce da su an wuce da su a gaban Abu Darda fa baka Abu Darda sai yayi kuka fa qultu lahu sai nake ce mai shi Abdullah ibn Zubair yake ce mai tabki fi misli hadha al-yawm alladhi azza Allah fihi al-islam wa ahla yake cewa kana kuka a irin wannan rana ta horin ciki ranar da Allah ya daukaka musulmai da ya daukaka musulunci da musulmai a wannan rana gashi nan an ci nasara game da mutane wanda suke abukan adawa kahorai kuma gashi an kawo fursunan yaki sai yake cewa ya Zubair ya kai Zubair baina hadhihi al-umma qahiratun zahiratun iz asallaha yake cewa al'umman nan za ta tsaya tana mai galaba mai rinjaye akan kowa kuma tana bayyanuwa akan kowace al'umma wadda take kuma bayanta yana nihin su musulmai yana nihin waɗanda aka yi wanda aka ci su a yaki suna iya tsayuwa ko sun tsaya ma a gaban dukkan wata daula suna masu galaba akan kowace daula suna bayyanannu akan kowace daula ba wanda ya isa rinjaye akan su amma dai sakamakon sabon Ubangiji yake cewa lahu matar sai suka hadu da abin da kake gani a yau ga sunan sun koma warwas ba kowa ba dalilin sabon Ubangiji haka idan muka leka zan mu gani dauloli da yawa wanda an musu ni'ima sama da ni'imomin da aka yi wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai yaya suka wayi gari albarkatun sabon Ubangiji Ubangiji sai ya halakar da su mu koma kan samudawa kan adawa kan mutanen Annabi Nuh wata ni'ima ce Ubangiji bai musu ba amma dai karshe Ubangiji ya durmiyar da su kan mutanen Annabi Ad wa kan mutanen Annabi Salih da suka zo Ubangiji mi ya hade musu afwan kamun shi Annabi Hud ai da yazo ya bayyana musu ya qawmi ibudullaha malakum min ilahin ghayr huwa ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujiba gashi nan Ubangiji ya sanya musu ya ba su damar su ci wannan duniyar yanda suka ga dama su yi irin bainaye yanda suke so su juya tattakhizuna min suhuliha qusuran wa tanhituna min aljibali buyuta fazkuru ala allahi la'allakum tuflihun irin ni'imomi wanda Ubangiji ya musu amma da suka kauda kai akan wannan ni'imomi akan neman da aka yi su yi imani da Allah su yi istighfari su tuba zuwa ga zurban da suka aikata suka ce a'a su bisa yi ba wannan ni'imomin suka waye gari suka kasance musu azaba akan abin da suke aikatawa ani duk lokacin da al'umma za ta siffantu da sabon Ubangiji to wannan al'umma washe gari za ta kasance ba kowa ba kowace al'umma tana iya zuwa ta takata kuma ai dai ita ba ta koma kamar ba a taba yin ta ba ka Allah ya garau bil amsi haka su ma wa'ancan kalkaran kalkashin sabon Ubangiji sai ga suna an zo an lallasa su idan muka leka sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa Kisra da Kaisar Kisra da Kaisar Kisra da Kaisar malik na Rumawa da malik na Farisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura musu wata wani wasiqa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillahi ila Kisra malik Faris yake cewa aslim taslim yu'tika Allahu ajran hasana fa in tawallaita fa innama alayka ismu al-arisi yake cewa ka daga Muhammad bayan da sunan Allah mai rahama mai jin kai daga Muhammad manzon Allah zuwa ga Kisra shugaba ko jagora wanda yake na Kaisar wanda yayi wanda yake na Farisa yake cewa abinda nake nema a wurinka ka musulunta ka abuntu idan ka musulunta Allah zai baka ladanka guda biyu kuma idan ka kiya to kai fa kana da lahi makiyaya wannan kalmar akan ana tahdidin shi akan ya musulunta ya aminta sai yake tambaya su ho innal larabawan fa makiyayan mu ne fa ba kowa bane ba har za su aiko mana wannan takarda da ya tashi bincike akan wane ne sai ya tabbatar wa kanshi wannan mutumin fa manzo ne na ƙarshen zamani kuma abin da yake hodi tabbas sai ya afko a gare shi dalilin sabansu ya kasance kankace menene shekaru ɗan kaɗan 13 zuwa shekara 22 an kama daular su ta koma ƙarƙashin daula ta musulunci duk irin ƙarhinta shi ne na yake nuna mana lalle wajibin mu ne mu nisanci sabon ubangiji. Rashin sabon ubangiji shine zai ba mu damar gobe kiyama ko anan dawiyo rayuwar mu ta duniya mu samu nasara a gobe kiyama kuma mu samu nasara. Allah da tar da mu. Sai ke cewa innal inhiraf an tariq al-islam wal injiraf fi tariq al-ma'asi wash shahawat sababu halak al-umam sababu halak al-umam wash shu'ub. Yake cewa lalle tabbas karkacewa akan hanya ta wannan musulunci mutun yana ji yana gani kurum dan ya isa ya fitar da Allah wadare da hanya ta farki wanda yake na gaskiya yake cewa wal injiraf fi tariq al-ma'asi yake cewa da tahiyya akan hanya ta sakawa ubangiji wash shahawat da bin son zuciya abinda ranmu take so mu ta yi mu aikata ba nasi na shari'a ba nasi na alqur'ani ko sunna yake cewa sababu halakil umam wa shu'uba wannan shine sababin da ya halakar da al'ummomi da dukkan wa'ansu mutane dalilin wannan saban san zuciya bima shahawar rai abinda rai take so shine ya sanya al'ummu dukkan su ga halaka ya kawo ayoyi na suratul talaq yake bayyana man dalili akan haka yake cewa wa ka'ayyin min qaryatin atata an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra fa zaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra yake cewa da yawa daga cikin alqaryoyu tayi taurin kai ta bijirewa al'amarin ubangiji ga umurnin da aka nema ta yi tace a'a ita abinda ranta yake so shi za ta aikata abinda manzo yazo da shi ta bijire tace a'a ba ta yi ba yake cewa fa hasabnaha hisaban shadida eh muka yi mata hisabi wanda yake mai tsanani kuma muka azabtar da sai azaba wanda take mummuna ubangiji yake cewa fa zaqat wannan ran wadda ta saba wa Allah da manzon shi ta dandani wa bala amriha abinda ta girba da hannayenta taki ta bijire taki al'amarin ubangiji da manzon shi yake cewa to ta girbi abinda ta rigayi ta gazar wa kanta wa kana aqibatu amriha khusra ko mukoma al'amarinta ba komi bane ba illa hasara wannan shine sakamakon duk wani wanda yake ayoyin Allah yake bin umarnin da Allah da manzon shi suka zo da shi kina wannan shi yake nuna mana a duk lokacin da al'umma za ta ki bin al'amari na ubangiji da manzanta to hakika tana nan kan tabewa kuma azaba tana nan hisabun ubangiji yana nan dab da ya kamata kuma azaba tana nan ta same ta a duniyar ta da gobe kiyamarta Allah kiyaye mu sai gaba ta karshe malai yake cewa ar-rafiqul a'la Allah da tar da mu ba wani abin da rai take so kamar a hada ranta fi rafiqil a'la kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo mutuwa yake cewa ila rafiqil fi rafiqil a'la aw ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la rai ta sadu zuwa ga can wanda take can sama gun ubangiji Allah da tar da rayukan mu da isa zuwa wannan wurin yake cewa marratul ayyam wal a'wam kwanuka da shekaru sun shude ai mun ga tun lokacin da Abu Darda ya musulunta ana ta gogormaya ana ta kai kawo akan yaya zai a tsayin daka akan wannan musulunci yaya zai a taimakawa wannan addinin na musulunci yake cewa kwanuka da shekaru sun muce wa Abu Darda yujahiru bi sayfihi wa lisanihi wa ma yamlika Abu Darda yana nan yana ta gogormaya yana ta jihadi da takobin shi da bakin shi halshen shi duk abinda zai iya fada ya kirayi mutane su yi imani da Allah yana iyakacin kokarin shi yi haka wa ma yamlik kuma da abinda ya mallaka na daga dukiya yake cewa hatta balagha alkitabu ajala har sai da rai ya halaye shi da kulli ajalin kitab kowace rai da kai lokacin da aka riga aka rubuta mata lalle idan lokacin ya zo la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun daidai da sai gwanda dai busa ƙara maka ba daidai da sai gwanda dai busa rage maka ba Allah ya sa mu cika da imani yake cewa wa ala shirashil maut ga gurzo nan ga jarimi sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda daidai da tahin kawashi bamu kamo ba wurin daukar kalmar la ilaha illallah wurin ayyuka na alkhairi to gashi fa ashin huda asaman shin mudan mutuwa yake cewa yusaddiru akhiru maw'izihi qabla an yada qadamahu ala awwal tariqil akhirah gashi nan yana butro mana wani wa'azi na karshe kamun ya saka kafar shi a lahira kamun yayi premier fa a lahira kenan karshen mutuwar shi lokacin da mutuwa ta zo ƙarshe ga abin da yake faɗi mana na daga wa'azi muskanta mu lura shi fa kowa hoye iya fa da kanshi wallahi ba wani wanda zai iya wa wani gata a duniyan nan ko gobe kiyama sai abin da ka aiwatar abin da ka riga kai zo da shi shine fa za a maka lissahi abin da baka yi ba to bai cikin lissahinka ko da rai tana hararawa tana so ta yi to bai cikin lissahi matakar mutum bai yi ba sai dai idan yayi niyya Allah bai bashi dama aikatawa ba to za a bashi lada guda daya na ladan niyya yake cewa qalat ummu darda matar shi shi Uwaimir ummu darda take cewa abinda ta ji mijinta yana faɗa lokacin da yake magagin mutuwa yake cewa lamma hatadara abu darda lokacin da mutuwa ta zo tirs ta iso wa abu darda al-ihtidar shine lokacin da mutum yake cikin magagin mutuwa ja'ala yaqulu sai sanya wa kanshi yake cewa man ya'malu li misli yawmi hada wani ne zai yi aiki kwatankwacin aiki na a wannan yinin nawa akwai wanda zai iya mai aiki ba wani wanda zai iya mai aiki yana tambaya man ya'malu li misli yawmi hada wani ne zai yi aiki kwatankwacin irin aiki na a wannan yini na yau yinin da za a mushare da yake cewa man ya'malu li misli matja'i hada wani ne zai yi aiki kwatankwacin shimfudata a wannan yau aikin da mutum da zai gabatar wa ubangiji ina fata an fahimci abin da yake so ya bayyana mana yana so ya bayyana mana wani ma baya ma wani aiki wannan yinin da muke zamne yinin wannan da nake kwanci akan wannan shimfudatawa ta mutuwa to fa tabbaswa ayyukan da zan yi wa su ne mu abin da za a lissafa mun a gobe kiyama ba wani aiki ba wanda wani za ya mun ba dan haka maganar da yake yi kowa ya yi wa iyaka kowa ya yi wa kanshi wa karatun tanus kai kokari ko da rai za ya halin shi kai wa Allah wani abu wanda zai kalle shi da idan rahama ya saka ta maka idan muka leka zan mu gani dukkan maganganun da Abu Darda yake mana maganganu ne suna da alaka da zuzutu ai can ai ya faɗi mana ya hada kasuwa da ibada da gani kai abin nan biyu ba sa ci ba sai ya koma ibada wannan shi yake nuna mana Abu Darda mutum ne wanda yana da gudun duniya a halshen bahaushe shi kuma zuhudu shine barin duk abin da baya kawo maka alheri a gobe kiyama amma dai wala tansa nasibaka min ad-dunya ba wai a ce ba wai zuhudu ba a halshen bahaushe yace a gudun duniya kurin mutum ya kasance kullun wannan shi a sama ba ya sa mai kyau ba ba ya shiga mai kyau ba ba ya ci mai kyau ba a shi kurum shi yaya za a yi ya wanye lahiya kullun aswaji a bakin shi wannan ba gudun duniya bane ba wannan zalunta kanshi yake abinda ubangiji ya baka na daga duniya wajibinka ne ka ci ka gode wa ubangiji wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis din ni'imar da ubangiji da ya maka ka huto ka bayyana wa ubangiji lalle ka gode wannan ni'imar da ya yi maka shine kuma ya bayyana wa la'in shakartum la'azidannakum idan ka gode tabbas ubangijinka zai ya kara maka daga cikin ni'imar da ya yi maka amma dai ya baka ka kika sa mai kyau ka kika ci mai kyau ka kika wadata da iyallanka to wannan baya daga cikin zuhudu wannan zalimta kai zuhudu shine duk abinda baya maka wani anhwani ba a gobe kiyamarka ba to barin shi shine aula wannan shine zuhudu kamar yanda Ibn Taymiyyah ya fassara mana ma'anar zuhudu duk abinda gobanka baya gadar maka da alkhairi ba yin shi halaka ne amma dai idan kayin ka huta gona da iri gobanka zai shakaltar da kai da wata ibada ko kuma goban kiyamarka idan an lissafa maka zaka gani kaito wannan lokacin da ka sanya shi a kaza duk da aka abun da ka sanya shi ba wani abu ne ba wanda yake na lahi ba da ka sanya shi a kaza to barin shi shine mafi alkhairi duk abinda baya gadar maka da alkhairi a gobe kiyama to idan muka leka zan mu gani duk wa'azin da malam yake mana yana nema ne ya kawo da hankulan mu akan mu kada mu tsaya akan neman duniya kuma muhintar da lahira wajibin mu ne mu tsaya mu yi aiki dan gobe kiyama sakarai jahili wawa shine wanda ya fifita rayuwar duniya akan rayuwar shi ta gobe kiyama bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Za ku ringa fifita rayuwar duniya akan gobe kiyama, to ku sani ma abin da yake gun ubangiji shine mafi alkhairi, kuma lahirar nan ita ce wanzazza. Duniyar nan ummi aka maka, ummi aka baka, karewa zai. In shi in bai kare ba, kai tahiya za kai ka bar shi. To me amfanin haka? An halice ka dan ka bautawa Allah, to kai kokari ka kautamta wannan bautar da aka umarce ka da ita. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fashtanibu. Abinda aka umarce ka zo da shi, ka kautamta, ka zo da shi daidai gwargwado, daidai iyawarka. An ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa umri shi qumil layla illa qalila, kai har ma aka zo aka nasaha yemi aka ce me ya tashi alima an sai kudu afwan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsay al-layli wa nisfahu wa sulsahu wa da'ifatu min allazina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar, iya abin da ya sawaka ko farkon dare ko tsakiyar dare ko karshen dare, kai ne ka tashi kai, to kai ko baka iyawa imaninka da imanin sahabban manzo Allah ba dai ba, to kai kokari ko katamta ko da raka'a uku ce ka tashi kai, kai raka'a hudu, wanda ya raka'a hudu bayan sallar isha'i kamar ya kwandare ne yana sallah gagara ba sa nan, kai da yawa daga cikin sahabban manzo Allah ba san ba haka ba, to mun sani dan me yasa mun mai ba, ka tashi kai wutiri daka ɗelakka za ta gadar maka da iya alkhairi. Nasihar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Abu Huraira ko wasiyar da ya mai shi shine wa Allah anama qabla an utir ko aw kama qala, yace kadda kai barci face sai kai wutiri, raka'a ɗaya ce in ka samu, in ka ji tsoron dare zai riske dare zai huta, ka tsaya ka tashi kai raka'a ɗaya lakka, zaka ga amfaninta. Yake cewa mai ubangiji yake bayyana mana, yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu, albarkacin wannan raka'a ɗaya da kake tashi, raka'a uku nan da kake tashi, rai ban san ba irin tanadin da aka mata na daga abin da zai horanta mata rai a gobe kiyama ba, sakamakon abin da ta kasance tana aikatawa. To babban kalubalenmu, kowa daga cikin mu yayi imani, imanin shi bai kai irin imanin Abubakar ba, imanin shi bai kai irin imanin Abdullahi bin Abbas ba, su ne dai ƙananan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma dai wa musawa kawo nan muha sikelin da aka dora ayyukan Abdullahi bin Abbas shine za a dora ayyuka na, shine za a dora ayyukanka. To idan shi yana nan yana kuka yana tsoron ya sha ko ba ya sha ba, min babi auladi in ma kaina kuka, wallahi in ba dan kalkashin rahamar ubangiji ba, wallahi zan mu riga zan mu zartar da hukunci akan ba ma shiga gidan aljanna ba. Amma dai muna zatar rahamar ubangiji a gare mu, insha Allah za mu kasance daga cikin wanda ba tare da ba hisabi ba za a sanya su ba, insha Allah. Allah datar da mu. Wannan shi yake nuna mana mallam yana Abu Darda yana kokarin ya hararo mana ga abin da yake gaban mu, shine rayuwar duniya ba ita bace ga mu ba, gobe kiyama ita ake yiwa. Shine yake cewa wa ala ardi Dimashq, akan kasa ta garin Dimashq, sa'idatu ruhuhu at-tahira, ran wannan bawan Allah nagari shine Abu Darda waymir ta hau sama, ran shi tai sama, kowa ya sani idan rai ta gari ce idan aka dauke ta to ana hucewa saman farko da ita, a zo a kankara sama ta farko a ce wata irin rai ce wannan mai kamshin, aka zo da ita a ce ai ran wane ce dan wane, a ce to kuyi sama da ita, a bude a raka ta ɗan saman farko saraka ta zuwa saman biyu, ɗan na biyu saraka ta zuwa ta uku, ɗan ta uku saraka ta har ta kai saman bakwai. Allah sanya rayukan mu ce za a mata wannan gatan. Su kuma mutanen banza idan an zo aka ɗauki ransu, idan ta kai bakin sama ta farko za a ce a'a ai ba ta da wuri a maida a bude mata ta yi sama, za ta yi ta kewayeniya ta yi ta kewayeniya har lokacin da za a ɗauki wannan rambaran mutumin banzan nan a kai ta a turbule ta, sannan a zo a maida ta a maita muni shi. Allah kiyaye mu. Yake cewa mulabbiyatan li nida'i rabbiha, tana amsa kiran ubangijinta. Allah sanya idan amsa kiran namu ya zo mu amshi kiran mu da hannun dama. Yace tastaqirru hunaka, dan ta tabbata a can, ma'an nabiyina, tare da annabawa, was siddiqina, da mutane wanda suke masu gaskiya kamar su Abu Bakar Siddiq yarda Allah shi tabbata a gare shi was shuhada kamar su Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi was salihin kamar waɗanda suke mutane nagari sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hasuna ulaika rafiqa madalla ga waɗanda suka kasance abokai ne ransu za ta abokanci waɗannan mutanen ubangiji zai yi wa an sigata a gobe kiyama shine a hada rayukansu da waɗannan mutanen shi kuma duk ran da ta hadu da waɗannan mutanen to babu tabewa a gobe kiyama insha Allah yace wa kana zalika fi sanati 32 radiyallahu anhu wannan mutuwar tashi ta kasance a shekara ta 23 yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan shine karshen karatu wanda malam ya kawo mana na Abu Darda Waymir bin Zaid bin Qais radda Allah shi tabbata a gare shi shi ga sabon karatu ko kuma yayi ramun tibiyar ramun tibiyar abinda abinda ya kamata a fada da an fada shi labari ne kan mutuwa da ayyuka da nisantar da rai da duk abinda yake bai da amfani a nan duniya karshe abinda za mu liƙe da shi shine data Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasab wa zilu a'malakum qabla an tuzana lakum yake cewa ku yi kokari ku yi wa kanku hisabi kama a yi muku hisabi ku auna ayyukanku kamar lokacin da za a auna muku wallahi tallahi duk wanda ya kasance a rayuwar shi ta duniya yana yi wa kanshi hisabi wallahi tallahi zai sha abu baki a duk wanda ya kasance yana auna ayyukan shi me ya aikata a yau me na takaita bai yi shi ba me ya kamata a ce na yi shi bai yi shi ba wasu abubuwa ne wanda ya kamata a ce na ƙara kuzari na ƙara hamzari na ƙara hubbasa akan aikata su wallahi tallahi gobe zai wani lafiya manzo Allah yake cewa mai hankali man dana alkayyisu man dana nafsuhu wa alima wa amila lima ba'da al-maut yake cewa mai hankali shine wanda ya sha makance kanshi ya tsaya ya lura ya yi wa kanshi hisabi ya yi aikin da zai gadar mai da alkhairi a gobe kiyama bayan mutuwar shi wannan shine mai hankali ina fatan Allah sanya mu cikin masu hankali cikin mutanen da Allah zai shirye su da su akan su ringa yi wa kansu hisabi kasancewa duk lokacin da mutum zai zauna yi wa kansa hisabi to wallahi tallahi zai ringa hararo azabin ubangiji zai ringa kwadayin abin da yake hukunta shi a duk lokacin da mutum zai ringa hararo azaba ta ubangiji wallahi tallahi zai yi iyakacin kokari ya ije wa kansa wannan azaba duk lokacin da mutum zai ringa kwadayin rahama da irin gada da ubangiji zai yi wa bawa a gobe kiyama to wallahi zai yi iyakacin kokarin shi ya gani ya aikata wani abu kan kashin rahaman ubangiji ubangiji ya datar fashi da shi ka jira a jannah wallahi kullum ana mana bayani akan za a tsaya a gaban ubangiji da kai mutuwa idan an mutu da kai wata rayuwa fasila wanda take zatta kasance yar rabace tsakankanin rayuwar da muka rayu da ita a wannan duniya kuma da rayuwa wanda za mu koma wanda har abada za mu yi ta gobe kiyama shine rayuwar barzakh wallahi da gaske da mutunta yanda muke gani ana kaiwa abin ne shi wallahi tallahi kan mu sha abu duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana na irin rayuwar da ake yi a cikin kabari wallahi da fita
kuma abinda ya ishe ka wannan hadisin hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce akan kaburra guda biyu manzo Allah yake cewa wa'innan kaburran guda biyu ana yi musu azaba fadan manzo Allah ana yi musu azaba ya ishe kasance maka hujja a cikin kaburi ana azabta ba zuwa wannan labarin shi kai kai ka dauka waɗanda suka zalunci kawunan su lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka mutu aka kai su aka binne su shekara nawa yanzu da binne su zan waye shekara 1445 suna cikin kwance suna kwance a cikin kabarukan su ana musu azaba wannan azaban zata tsaya ne ko kuma gaba zata gaba ko zata yi ka tsaya gaban Ubangiji kai a tada ka ayyukanka su za su jagorance ka su kai ka wannan ardun bakin wurin da za a tattara kowa da kowa shine Ubangiji yake bayyana mana a wannan yinin a wannan inda za a tattara mu la tara fiha iwajan wala amta babu tutu babu gangare ba wani wanda zai ce a'a na shiga cikin tudu na koyi wa Allah haka za mu tsaya aikin ka shi zai jagorance kai kai ka sai Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu idan ya kasance aikinka na gari ne za ya sufantu akan abun hawa wanda zai zo gaban kabarin ka ya tsaya kana tashi ana busa kaho kana hutawa da kabarin ka zai ce ka hawo kai ka kai wane ne ni ne aikinka mutumin banza kuma aikin nashi sai dai ya doru ya labta a saman kanshi a saman wuyan shi ya ce ta mutu kai kai za ka limci za ka kwashi ayyukanka ka kai su can kai kanka zuwa ga inda za a yi maka hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana tudu na shamsu ala ru'usi khalaiq ka zo da aikin banza za a zo za a karkato da rana akan daidai kwallawan mutane akan daidai kawunan mutane kalla kilo nawa muke kido miliyan nawa muke tsankaninmu da rana amma dai wani baya iya hutawa idan aka ce makarhe bikarhe uku tayi saboda tsananin zafin rana to za a kawo ta a santo ta zuwa ga kawunan wani zufa tana cin shi wani zai kai daidai kwafin shi wani hatsi ta haɗe shi Allah bani ka san shi ba ka shiga inuwa al'arshi wallahi tallahi duk wanda bai shiga inuwa al'arshi ba a wannan ginin ba a ce yana cikin hasaran zai ba amma dai gaskiya ya zub da kacin ka irin damammaki an ce maka 70 cikin 70 da kai 70 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin sa da kai kasha wanda za shi da gidan aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba suna karkashin ruwa na arshi da kai 70 so 70 a cikin al'umma manzo Allah 70 so 70 ba kadan bane miliyan nawa da kai maharata alqur'ani da kai iyayen maharata alqur'ani Allah da tsare wallahi babban tashin hankali shi a kawo ka gaban Ubangiji a lissafa maka duk abin da kai ikra kitabar ka fa bi nafsika yawma alayka hasiba wannan kalma ce mai tashin hankali duk abin da ka san kana koyiwa naka kai ganka kana aikatawa a rayuwar duniyar gaban kowa za a ce ka karanta littafin ka ya isa ka yi wa kanka hisabi wata musiba ta kai haka Allah ka ruha mana asiri ka jaddada imani a cikin zakatunmu ka sanya mu mutu da kalmar la ilaha illallah ka sanya mu na daga cikin wanda za mu shiga tan in shiga karkashin idwa na arshi ranar da babu wata idwa sai wannan idwa Allah ke bace mu duniya da lahira ya sanya aljanna ita ce makoman iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ya dakatar da mu ya kara ruha mana asiri ya kara mana imani ya kiyaye mu saboda babu wata kiyayewa ni daga ma'aikata ayyuka na zunubi in ba da kiyaye Ubangiji ba ko babu wani yunkuri ko so ko iyawa na daga ni ko ƙarfi na daga ni wani aiki wani da'a nau na da'a zuwa na da'a game da Ubangiji in ba ga Ubangiji ba Allah ya tarda mu da irin aikata haka Allah ya tarda mu ya kara ruha mana asiri yace bace mu da shiga gidan aljanna sai ya wannan duniya rabu da ita lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك